Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hansi na yau Talata 9 ga watan Mayu a babin rahotanni za a ji bayanin dawowar wasu daliban jihar Barnar Najeriya daga Sudan
yanzu haka dalibin makaranta ne 56 ne muka kawo kuma bayan haka wanda muka faso gabaki daya su tafi da shida ne sauran su sun tafi kasuwanci ne kuma sauran sun tafi wurin abubuwan su ne gwamnati da Borno ta ba da kuɗi a kwashe su daga Khartoum har zuwa Aswan a Egypt
za kuma a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da wata cibiya ta sadarwar rundunar sojin Najeriya irin ta zamani
kage yanzu wannan abu da suka yi ya ba su hanyar sadarwa da ba su tarayya da kowa wannan yake nuna maka cewa kenan akwai sirri a hanyar sadarwar sosai fiye da da na biyu zai taimaka ya zama akwai aminci tsakanin su
kamar kowace ranar talata yau ma za a ji shirin dan kasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwali ke gabatarwa za kuma a ji sharhin jaridun Niger amma yanzu a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya
Barka da wannan hantsi masu sauraro ga labaran duniya. Wakilai daga dukkanin bangarorin da ke yaki da juna a Sudan sun yi zama na wuni uku a Jidda a kasar Saudi Arabia inda suka tattauna yiwuwar bude kofofin agaji a Sudan to sai dai kuma babu alamu cewa tattaunawar ta yi wani tasiri. Bangarorin sun nana ta cewa sun amince da wannan zaman ne domin a samu damar bude kofar kai agaji kasar wanda ke arewacin Afirka amma ba domin zaman yin sulhu ba ana fatar cewa tattaunawar da aka fara tun ranar Asabar za ta kai ga cimma matsayar baiwa kungiyoyin agaji damar baiwa waɗanda suka samu raunuka kulawa da masu fama da yunwa da kuma waɗanda aka raba su da mahallansu tuni dalar Saudiya ta yi alƙawarin baiwa ƙasar ta Sudan kayayyakin agaji na dalar Amurka miliyan 100 rikici ya barke a tsakiyar watan Afrilu ne yan makonni bayan fara fada tsakanin dakarun sojin kasar da dakarun sa kai lamarin da ya tursasa daruruwan yan Sudan kauracewa gidajensu inda da dama daga cikinsu suke hijira a kasashen da ke makwabtaka da kasar Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya rataba hannu akan dokar da ta ayyana ranar 8 ga watan Mayu kowace shekara a matsayin ranar tunawa da aka yi nasara akan mulkin kama karya a yakin duniya na biyu matakin da ya sabawa bikin da Russia kan yi a ranar 9 ga watan Mayu da ake kira V-Day wanda shi ma yake murnar wannan rana wato wannan nasara da aka samu mafi akasarin kasashen Turai suna murnar ranar da Jamusawa suka mika wuya ba tare da san ransu ba Russia da wasu kasashen tarayyar Soviet suna murnar zagayowar ranar nasara a kowace ranar 9 ga watan Mayu inda suke ambaton gagarumin yakin kishin kasa domin jaddada nasarar Russia akan Jamusawa masu akidar Nazi Rana ɗaya ne Ukraine take murnar zagayowar ranar nasara kamar Russia to sai dai wannan ya sauya bayan da Russia ta mamaye Crimea a shekara ta 2014 a maimakon haka shugaban na Ukraine ya ayyana ranar 9 ga watan Mayu a matsayin ranar Turai domin karrama ranar da Turai ta tallafa wa Ukraine a yakin ta da Russia Hukumomi a kasar Congo sun ce an gano gawarwakin mutum 20 da aka binne a wani kabari a wani yankin da ake noma koko a garin Ndoma da ke arewacin lardin Kivu a cikin makon nan. Wata tawagar ma'aikata masu binciken kwakwaf da jami'an tsaro ne suka tono gawarwakin bayan da mazauna garuruwan da ke yankin Beni suka gano kaskasusuwa da kayayyaki. Kana suka sanar da jami'ai yankin dai ya kasance a ƙarƙashin ikon dakarun Allied Forces da ake kira ADF a takaice har zuwa farkon wannan shekarar ADF wata kungiyar 'yan tada ƙayar baya ce waɗanda suke da alaka da kungiyar ISIS a halin yanzu dai yankin yana ƙarƙashin ikon sojin Ukraine ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC
Wato an jima kadan Aisha za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda za a ji bayanin dawowar daliban jihar Borno dake karatu a Sudan mai fama da yaki yanzu. Haruna Dauda gare ka.
Gwamnatin jihar Borno ta samu nasarar kwaso daliban yan asalin jihar Borno dake karatu a kasar Sudan da kuma yaki daidaita. Wadannan dalibai dai sun iso garin Maiduguri ne a jiya Litinin, bayan isowarsu a ranar Lahadi zuwa garin babban birnin tarayya Abuja, inda gwamnatin jihar Borno inda sake daukar nauyin wannan dalibai, inda aka sake jigilan su da wasu jirage guda biyu da aka cita daga Abuja zuwa Maiduguri. An dai kwaso mutane wanda suka hada dalibai da gwamnatin jihar Borno ta basu scholarship da kuma yan kasuwa da malamai yan asalin jihar Borno da ke koyarwa a kasar Sudan da dai kananan yara da mata. Injiniya Babagana Mustapha Malumbe shine kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha na jihar Borno, wanda kuma aka daura ma alhakin shugaban wannan kwamiti.
A matsalolin da ya faru a Sudan, His Excellency ya damu akai, da yawa ministry magana akan mu neme didigin yaran da suke yan Borno a can. Cikin didigin mu takardar mu na scholarship kuma dama yara 14 ne a ciki, amma da muka yi magana da manyan su a can sai muka samu cewa suwa da yawa, amma yanzu haka dalibin makaranta ne 56 ne muka kawo, kuma bayan haka wanda muka kwaso gabaki daya su 106 ne, sauran su sun tafi kasuwanci ne, kuma sauran su sun tafi wani abubuwan su ne. Gwamnati Borno ta bada kuɗi a kwashe su daga Khartoum har zuwa Aswan a Egypt, daga nan kuma shi gwamnatin Nigeria da ambassador na Egypt ya shige gaba ya je ba su clearance a border suka shiga Egypt, dan daga nan kuma da Federal Ministry of Humanitarian da Foreign Affairs suka kwaso su suka kawo su Abuja, kuma da bayan sun kwaso sun kawo su Abuja, daga nan kuma muka dauke su Abuja jiya ne suka zo, sai muka presence ya bada kudi muka aje su a hotel, yau da safe kuma ya dauki chakan jirgi guda biyu muka kawo su.
Shi ma Malam Bala Isa da hukumar da ake kira scholarship board da kuma abin da ke cewa
to alhamdulillah dai yanzu dukkan su sun dawo.
Kome da alben da aka kwaso daga kasar Sudan din da suka samu isowa gida ke cewa
sunana Maryam Adamu Usman, je muka zo Abuja daga Sudan ne.
Eh, kamar kun yi kwanaki na a Sudan din sakamakon wannan rikici?
A kan hanya dai mun yi kwana 11 kan muka iso Aswan a Egypt.
Muhammad Bukar, gaskiya mun gode sosai zuwa ga mai girma gwamna babanmu, kuma baramu ya cewa komai ba, Allah ya saka mai da alheri dan mun sha wahala sosai.
Kwanan ku nawa kan hanya?
Kwanan mu 17 ya kai hanya.
Wasu dalibai kenan da kwaso daga kasar Sudan. Haruna Dauda Fiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tare da Haruna, yanzu kuma ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Iran ta sake tuhumar wasu mata masu wasan kwaikwayo biyu da laifin take dokar sanya hijabi, wanda ya kasance na baya-bayan nan a jerin tuhume-tuhume makamancin wannan akan fitattu a kasar daular musuluncin. A cewar kafafen yada labarai na cikin gida suka rawaito a jiya Litinin, ana shari'a mabambanta akan Baran Kusari mai shekaru 37 da kuma Shagaye Degan mai shekaru 44, dukkanin su fitattu a harkar sinima a Iran. An shigar da karar su ne bayan da suka bayyana a bainar jama'a ba tare da sanya kallabi ba a kwana-kwanan nan, a bisa rahotannin kafafen yada labarai. Idan har aka same su da laifi, yan wasan kwaikwayon suna iya fuskantar tara ko kuma dauri a gidan gyara hali. Alƙaluman mata da suka yi watsi da dokar sanya hijabin kasar Iran ya karu tun bayan zanga-zangar da ta biyo bayan mutuwar wata matashiyar nan 'yar shekaru 22, wanda wato mai suna Mahsa Amini, a watan Satumba a hannun jami'an Iran, bayan da aka zarge ta da karya dokar. Daga ƙarshe a jiya Litinin, 'yan sanda sun ce suna tuhumar direban motar da ya kashe mutum 8 a Brownsville a jihar Texas da laifin kisa ba da gangan ba. Hukumomi sun yi imani cewa George Alvarez, mai shekaru 34, ya bi ta kan mutane ne 'yan Venezuela da ke wajen cibiyar, bayan da motar ta kwace masa a lokacin da ya karya dokar hanya a safiyar Lahadi. Shugaban 'yan sanda ya ce ana tuhumar shi da laifuka 8 na kisan mutane, sannan laifuka 10 da amfani da makami. Daraktan gidan masu raunin Victor Maldonado ya ce motar kirar SUV ta bi ta kan titin sannan ta dungura kana ta ci gaba da tafiya har na tsawon mita 60. Motar ta kuma kade wasu mutane da suke tafiya a gefen titin kimanin mita 9 daga taron jama'ar a cewar Maldonado. Waɗanda abin ya faru akan idanunsu ne suka kama mutumin sannan suka tsare shi har sai da ƴan sanda suka tsare su bayan da ya yi kokarin tserewa.
To gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da wata cibiya ta sadarwar rundunar sojin kasar a daidai lokacin da take fama da kalubalen tsaro. Daga Abuja ga Hassan Maina kaina da rahoton.
A wani mataki na ci gaba da tunkarar kalubalen tsaro, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da wata babbar cibiyar sadarwa irin ta zamani ta hedkwatar rundunar tsaron Najeriya. Daraktan sadarwa a hedkwatar tsaron Najeriya, General Tukur Gusau, ya min karin bayani.
Ka sha'anin aikin soja, sadarwa abu ne mai muhimmanci wanda kusan in babu shi ma za mu iya cewa aikin ma zai wahala. Kusan komai a duniyar mu ta yau ya ta'allaka ne kan sadarwa. Saboda haka ya zama wajibi a hukumar rundunar tsaro ta Najeriya ta fito da hanyar sadarwa mai inganci wadda ta dace da irin aikin da muke na yaƙi da ta'addanci da kuma 'yan tsagewar a faɗin tarayyar Najeriya.
To ko tiyaya wannan sabuwar babbar cibiyar sadarwa za ta canza al'amuran tsaro ga dakarun Najeriya a halin yanzu? Har ila yau ga General Gusau.
Sakamakon wannan hanyar sadarwa mai suna Giwa 2 Project da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar, ina tabbatar ma 'yan Najeriya cewa mun samu hanya ingantacciya ta siri wadda ta mu ce mu za mu sarrafa ta ba tare da mun dogara ga wata hukuma ba.
An dai samar da wannan babbar cibiya ne tare da sa hannun ma'aikatar sadarwa ta Najeriya. To kowane irin rawa wannan ma'aikata ta taka? Tambayar kenan da na yi wa ministan sadarwar Najeriya Professor Isa Ali Ibrahim Fantani.
To babbar rawa da muka taka bisa ga doka ta NCA shekara ta 2003, mu muke da alhakin bada spectrum na frequency da za a aike da shi. Akwai abin da muka ba su na 700 MHz spectrum da wannan shi ke taimaka su iya communicating jami'an tsaro ko ina a Najeriya. In babu wannan ba zai su iya yi ba. So da haka abin da muka ba su kuma shine kashin bayan abin da zai ba su ikon waɗannan sadarwa duka da ke bukata su. Kaga yanzu wannan abu da suka yi ya ba su hanyar sadarwa da ba su tarayya da kowa a ciki. Wannan yake nuna maka cewa kenan akwai sirri a hanyar sadarwar sosai fiye da da. Na biyu zai taimaka ya zama akwai aminci tsakanin su idan suna magana san ba mai jin su, don haka wannan zai ba su aminci su yi magana ta sirri.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaida Hassan, yanzu kuma lokaci ne da zan dan za ku da gefe guda Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ƴan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba kan kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba.
Masaurai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Yanzu abin da za su je su gani ya huce abin da yake cikin littattafan nan nasu da ake kira blueprint.
Shugaba ne shugaba wato Ahmed Bola Tinubu kamata ya mai da hankali kan gudanar da wasu tsare-tsare wanda duk 'yan Najeriya gabaki ɗayansu su ji cewa lallai zai taɓa rayuwarsu.
Su saurari shawarwari su kuma nazari akan abubuwan da ya gudana ga gwamnatocin da suka wuce, kurakuran da suka yi su kokari su ga sun tattoshe su kuma sun kawo bijiro da abubuwa na cigaban jama'a.
Muna so gwamnati ta mai da hankali akan harkar noma. Noman nan yanzu abin da muke da abin da kake bukata taki ingantaccen iri da kuma ba da ilimin noman ma.
Yau shirin na dauke da tambihi ne daga masu fashin baki game da abubuwan da ya kamata sabbin shugabanni da za a rantsar a Najeriya nan da makonni biyu masu zuwa su baiwa fifiko. A daga cewa
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke na sa samura ya zama anto da ne mai
madalla masu rare ranar 29 ga wannan wata na Mayu ita ce ranar da za a rantsar da sabon shugaban Najeriya wanda aka zaba a ranar 25 ga watan Fabrairun bana kazalika wannan rana ta 29 ga watan na Mayu ita ce ranar da sabon gwamnonin jihohi 29 daga cikin 36 a Najeriya za su karɓi rantsuwar kama aiki laka dai masu fafutukar tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya da ma ƴan siyasa da kuma masu jibantar al'amuran al'umma sun fara bayyana ra'ayinsu kan yadda ya kamata waɗannan sabbin shugabanni su tinkari kalubalen da ke gaban su
shugaba mai shugowa wato Ahmed Bola Tinubu kamata ya maida hankali kan gudanar da wasu tsare-tsare da zai gabatar a gwamnatinsa wanda dukkan Najeriya gabaki ɗayan su kowace jam'iyya suke koma daga wani bangare suke su ji cewa lallai wannan tsari da yazo da shi zai taba rayuwar su zai inganta rayuwar su ta wani fanni na al'amuran kasar nan haka zalika gwamnati ma abin da ya kamata su yi kenan tunda kaga an samu akwai guraren da aka juya gwamnati mai mulki ta rasa damar ta ci gaba da mulki wanda wata jam'iyya ce sabuwa ta hamayya za ta zo ta yi mulki to su ma ya kamata su duba irin wannan yanayi su duba menene nasara ta kusa wanda za su iya gabatarwa da al'ummarsu wannan zai ba su karsashi ya ba su damar gina tsarin da za su gudanar da mulkinsu kuma jama'a ya kasance suna da ƙarfin gwiwa akan yadda za su gudanar da mulki a rage wannan batun hamayya da ta yi zafi a ƙasa da jihohi a nuna dan zabe ya wuce sai kuma a zo magana sha'anin mulki shi ko sha'anin mulki da dan adawa da ƴan jam'iyya masu ci duk ɗaya suke
kuma da Abdulrazak Alkali kenan shugaban kungiyar Ocean a Kano Najeriya shi kuwa injiniya Ado Garbari Ruwai wani mai tsokaci game da lamuran tattalin arziki cewa yake
cikin ikon Allah idan har an rantsar da wayannan gwamnatoci da suka ci wayannan zaɓuɓɓuka na farko ana buƙatar duk jam'iyyar da ta ci yanzu magana jam'iyya ya kamata a kauda shi kowa da kowa na gwamnati ne ko ya zaba ko bai zaba ba saboda haka kuma mutane kar su yi abin da za su ce za su yi ramukan gayya su zo su zauna su nemi shawarwari su ga abubuwan da ya kamata su yi na yadda za su gyara tattalin arzikin jama'a su sani cewa Allah zai tambaye su haƙoƙin mutanen da suke jagoranta saboda haka sai su zauna su duba su ga abubuwan alƙawarin da suke wa jama'a ta ɓangaren tsaro yaya za a gyara tsaro yaya za a gyara tattalin arziki yaya za a samu matasa aiki yaya za a yi abubuwan da jama'a za su yi walwala don su yi ayyuka nasu gwamnati ba za ta iya ba kowa aiki ba amma in ta bada yanayi na walwala yanayi na tattalin arziki aiki zai bijiro ga mutane ɓangarori wanda yake cewa na private sector kuma shawarwari su saurari shawarwari su kuma nazari akan abubuwan da ya gudana ga gwamnatocin da suka wuce kurakuran da suka yi su yi kokari su ga sun tattoshe su kuma sun kawo bijiro da abubuwa na cigaban jama'a
gaba a cikin shirin za mu ji abin da guda daga cikin tsaffin wakilai a majalisar dattawan Najeriya ke faɗi game da wannan batu
duka da an so shi ya inganta kasa da karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka
masu ware batun kiwon lafiya da sha'anin noma da kiwo na daga cikin muhimman al'amuran da ya kamata sabbin shugabannin da aka zaba a Najeriya su baiwa kulawa ta musamman a cewar Comrade Salisu Gumel jagora a gamayyar kungiyoyin ci gaban al'umma a jihar Jigawa Najeriya
yana daga cikin abun kunya a wurin mu a ce har yanzu sai ya manta ko ta kasar Afirka ko wata kasa wacce bata kai ta mu ma inganci ba mu sai mu nemo lafiya har yanzu a maganar ilimi abun kunya ne a ce mun tafi ta kasar Afirka wacce bata kai kasar mu ba inganci a ce can zamu je mu nemo ilimi muna so gwamnati ta mai da hankali akan harkar noma noman nan yanzu abin da muke da abin da kake bukata taki ingantaccen ilimi da kuma ba da ilimin noman ma an ce ayi noma mutane sun yi da sun koma gona suna yi amma akwai ilimin noman babu akwai ingantaccen iri saboda yanayin canjin yanayi da muke da shi babu akwai taki babu to ina noma yake abba waɗannan abubuwan da muka lissafa inganci kuma su ne abin da kusan duk talakan da yake Najeriya na daga cikin abin da ya sa a gaba.
Sai dai a nasa bangaren sanata Mas'udu Aljibril Doguwa tsohon wakili a Majalisar Dattawan Najeriya cewa yake gabanin ɗaukar kowanne irin mataki bayan rantsuwar kama aiki kamata ya yi sabbin shugabannin sai garan bawul a littafin jadawalinsu na alƙawura wanda ake wa laƙabi blueprint ta Turanci domin su tabbatar da cewa ya yi daidai da bukatun talakawa na yanzu.
Duk wanda ya takara gwamna ya ce duk wanda ya takara ɗan majalisar tarayya ko sanatoci suka ce tafiya suka kimbe suka mutane alƙawari waɗannan alƙawuran da suka faɗa walau su ne suka sa jama'a suka zaɓe su walau wani kaddara ta sa an zaɓi waɗansu waɗanda ma ba su faɗi abin da za su yi ba to ko ma menene dai yanzu an riga an gama zaɓe waɗanda Allah Ubangiji zai bira ya ba su to ni a ganina babban kalubalen da yake gaban waɗanda aka zaɓa musamman gwamnonin dole ne wanda yake neman gwamna to akwai lokacin da iya mutane alƙawari bisa tafarkin wani abu da ime kama da littafin bukatun jama'a wanda ake kira blueprint saboda haka ni shawarar da zan ba su shine yanzu abin da za su je su gani ya huce abin da yake cikin littafin nan nasu da ake kira blueprint su dawo ƙasa su sake tara mutane su ɗauko littafin nan nasu na blueprint a sake kallon abubuwan da suke ciki su kalli abin da yake a ƙasa na gaskiya domin Najeriya ta mu ta yau musamman jahohin nan namu na Najeriya da bukatun mutane to sun canza sun fi karfin kana can kafin ka ci zabe ka dauko wani abu ka gina shi bisa tafarkin cewar ga abin da zaka yi wanda idan ka je kuma ka shiga cikin office ba shi zaka je ka tara ba
kana da fun daga lokacin da aka yi kamfe a gama zuwa lokacin da aka kammala zabubbuka abubuwa sun canza ne sabanin yadda suke cikin wancan jadawali da su tafi da kafara
ai ba ma canzawa ba a Najeriya na tamu daidai yadda al'amuran nan namu yanzu muke kallon su domin Najeriya nan ko da yaushe idan ka bata kwana bakwai to sai kaga wani abu ya zo na kalubale to yanzu Mamudu Dawa ya san da cewa za a zo ayi wani maganar naira da zai wa isan irin kalubalen da naira da redesign ya kawo mana wa isan irin kalubalen da wannan rashin wuta ta Najeriya ya kawo da rashin lafiya da sauransu da ya kawo duk waɗannan abubuwan fa bayan an yi zaɓe ne waɗannan bala'o'in suka zo ko kuma lokacin da kafin a yi zaɓe da kwana bakwai ko kwana goma sha huɗu waɗannan abubuwan suka tabbata saboda haka kai gwamna da kaci ko ma ka sake kallon littafinka ya zama ya yi daidai da bukatun na mutane waɗanda za ka tunkara a cikin shekara huɗu za ka yi kana gwamna.
Sanata Mas'udu Aljibril Doguwa kenan tsohon wakilin Kano a Majalisar Dattawan Najeriya. Masu rare da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai
so. Ta gaida na Kwari yanzu kuma ga Sale Barma zai shigo da sharhin jaridun Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ta ruwaito cewa ma'aikatar kuɗi ta ƙasa ta ƙaryatar da bayanan da ke yawo a kafafen sada zumunta waɗanda ke cewa bashi ya fara yi wa jamhuriyar Nijar katutu inda tsananin rashin kuɗi a asusun Bitul Mali ya kai matsayin da sai ƙasar ta ci bashi kafin ta biya albashin ma'aikata a kowane wata. Jaridar ta ce a sanarwar da ta fitar ma'aikatar kuɗi ta ƙasa saɓanin yadda wasu ke yayatawa a kafafen sada zumunta idan aka cire Guinea-Bissau Nijar ce ƙasar da ta fi kowace ƙasa ƙarancin bashi a sahun ƙasashen yammacin Afirka masu amfani da kuɗaɗen sefa duk da matsin tattalin arzikin da annobar corona da yakin Ukraine suka jefa duniya ciki. Jaridar Le Courrier na cewa sunan tsohon shugaban ƙasar Nijar ya bayyana a jerin masu hannu dumu-dumu a badakalar ƙarfen Uranium Gates alhali lokacin da jaridar ta bankaɗo labarin a shekarar 2016 da raktan fadar shugaba Isuhu na wancan lokaci wato ministan harkokin waje a yau Hasu Masaudu ya bayyana kafafan labarai don musanta faruwar lamarin. Jaridar ta ce a wancan lokaci a maimakon ya faɗi gaskiyar harkallar da suka kitsa daga Lebanon zuwa bankin BNP Paris, Masaudu Hasumi cewa mai sun yi harkoki sun samu euro 800,000 kyauta. Yau kuma an waye gari wata lambar tetrua ko kuma titri da aka yi amfani da ita don saka sunan tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu Tafutofili. Jaridar AIR-M4 ta bayyana cewa Niger da kamfanin Orano sun ci mu yarjejeniyar hakar karfen uranium a mahakar Imuraren da ke arewacin kasa. A gargashin wannan yarjejeniya, Niger za ta amfana da abubuwa da dama, cikin su har da gina makarantun kwana na ƴan mata da gyaran makarantar jami'an kula da sha'anin ma'adanai Emayir da kafa masana'antar hada allunan samar da wutar lantarki da hasken rana da wasu sauran ayyukan na daban. Jeriyar ta ce wani abin da aka gano ta hanyar wannan yarjejeniya miliyar ko biliyan 26 ne Niger za ta samu a wannan karan, a yayin da kasar ta samu biliyan 76 na sefa a yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2014. Mukarkare da jaridar Le Sahel wacce ke cewa wata tawagar jami'an hukumar zaben Burkina Faso ta yi rangadi a jamhuriyar Niger, inda suka tantauna da shugabannin hukumar zabe ta kasa wato Seni. Jaridar ta ce wannan yunkuri wata hanya ce da jami'an Burkina Faso ke son amfani da ita domin daukan darussa daga takwarorin su na Niger a game da dubarun shirye zabe don ganin sun cimma nasara a zabubukan da ake shirin tsarawa a nan gaba a Burkina Faso. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
Kabida Suleiman, kafin mu ci gaba ga wannan sakon. Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin, to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata, don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban, kama daga siyasar duniya, zamantakewa, lafiyar jiki, tsaro, tarihin wasu wurare ko na wasu mutane, zuwa al'amuran da suka faru a baya, kar ai wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta hausaservice@voanews.com, sannan a saurari ansa daga kwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Allah sa mu dace.
To, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fa'a takaici.
Wa takaicen wakilai daga dukkanin bangarorin da ke yaki da juna a Sudan sun yi zama na wuni uku a Jidda a kasar Saudi Arabia, inda suka tattauna yiwuwar bude kofofin kai agaji Sudan, to sai dai kuma babu alamu cewa tattaunawar ta yi wani tasiri. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya rataba hannu akan dokar da ta ayyana ranar 8 ga watan Mayu kowace shekara a matsayin ranar tunawa da aka yi da nasara akan mulkin kama karya a yakin duniya na biyu, matakin da ya sabawa bikin da Rasha kan yi a ranar 9 ga watan Mayu da ake kira V-Day, wanda shi ma yake murnar wannan nasara da aka samu. Hukumomi a kasar Congo sun ce an gano gawarwakin mutum 20 da aka binne a wani kabari a wani yanki da ake noma koko a garin Ndoma da ke arewacin lardin Kivu a cikin makon nan. Wata tawagar ma'aikata masu binciken kwakwaf da jama'an tsaro ne suka tattauno gawarwakin bayan da mazauna garuruwan da ke yankin Beni suka gano kasusuwa da kayayyakin kana suka sanar da jami'ai.
To, masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatarwa, sai kuma producermu Salamun Abu da ma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fata alheri. Wassalam.